haka mai wuya
wannan magana ɗin san danja
akwai bayan
ai idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba
ai ranka shede wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne su ƴan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun mai da shi yanzu abin daukakun da al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu
wannan akamu mutan hagar kowa da mutane da ake biya kuɗi shi yasa wannan abu bara adina da ba a bada kuɗin
karyewar shari'a ne yanda ake gudanar da shari'a a kasar mu da rashin adalcin da ake yasa har mutane suka dauki doka a hannunsu suka je suka fara kashe wasu
jama'a muna fatan kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC sanunku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya kana goyon bayan a kafa yan sandan jiha-jiha a Najeriya kuwa sai nan ko me yasa ba a samu haɗin kai tsakanin kungiyoyin tsaro na Najeriya ba da bayan haka yanka ajiye Afirka ta kudu da Najeriya ka kalle su da tsarin yan sandansu me bambancin su sannan kuma za mu duba shin wa yake amfana da munkudan kudaden fansa da ake karba da barayin daji suke karba sun sace mutane bayan su barayin duk wannan sa cikin batutuwan da za ku ji a cigaban muhawara da muka kawo muku tsakanin yan takarar jam'iyyun da dama na Najeriya masu takarar gwamna wato Muhammad Umar Bago da ke takarar gwamna a jihar Niger da Haliru Jika da ke takarar gwamna a jihar Bauchi a karkashin NPP da Umar Ado Mayo SDP takarar gwamna a Adamawa da Jamilu Juno da ke takarar gwamna a karkashin Lamar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a da shi yake yi PDP takarar gwamna kafin daga baya a zo a canja shi a can jihar Kano to ba tare da bata lokaci ba bari mu tsoma
ra'ayin ka ya muka samu kamar a cikin wannan hali din kuma wani abu da nake so ka taba kafin ka ba shi Alhaji Umar Bago magana yan sandan jiha kuna ganin in an yi ta za ta taimaka amma fa ramin da dalili ya muka samu kamar dai kun waye wannan
sake jaddada abin da su biyu suka faɗa
na'am
duk abin da yake babban matsalan harkan tsaro a Najeriya shine abin da Bature yake kira synergy. Synergy nan kuma tsakanin su hukumomin da suke aikin tsaro a Najeriya. Yau abin da SSS yake yi police ba sani. Abin da soja yake yi air force ba sani ba. Abin da navy yake yi soja ba sani ba. Haka abin da civil defense yake yi police ba sani ba. Kuma kowa ya shiga cikin aikin kowa yana makatsalandan ma kowa a cikin aikin kowa yake. Idan aka tuna in ba mata ba majalisa na bakwai da na takwas da na tare wanda muke ciki yanzu mun dauki taxpayers money wato haraji na al'umma mun je mun yi bincike mun gayyato masu hannu da shuni wato critical stakeholders a cikin harkar security na Najeriya mun tattauna da su mun samu mafita na yanda za a yi a tantance abin nan a samu maslaha a abin nan wanda kuma mun mika shi mu gwamnatin tarayya mun mika shi mu shugaban kasa har yau ba dauki mataki akan shi ba
okay
wannan ya kamata ya canza sannan maganar da kace in yi na maganar ɗan
sandan jiha
sannan maganar ɗan sandan jiha
akwai bayan
idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba dalili na ko shine idan ba mu gyara wanda muke da shi ba yau karamin kasa kamar South Africa wanda mu muka taimake ta sassa
abin da yasa na kawo shi kuna ta magana America America ba
yau South Africa
zuwa America har dan sandan unguwa akwai na karamar
unguwa akwai na jiha akwai na jiha yau idan ka je South Africa mutane miliyan 50 ne kacal a South Africa suna da yan sanda miliyan 2 da suke kula da harkokin lafiya da dukiya da al'ummar South Africa yau a Najeriya gaba ɗaya ba su wuce 350 ba a cikin 350 din ko sama da 100 suna kare mutane ne masu kuɗi ko masu mulki in ta yaya yan sanda za su yi wani irin tsafi za su yi ko majigi za su yi
da
su yi aikin da ya kamata dole sojan shigo ciki dole sauran masu ɗamara su yi
to honorable Umar Bago an ce mai ɗaki shi ya san da ɗakin sa yake yiwu jihar Niger tana cikin jihohin da suke jin jiki na inna lillahi game da sha'anin tsaro din nan me ya ra'ayinka game da sauran abubuwan da kaje daga wurin yan uwanka amma ma ku a Niger State kana jin me yasa abun yayi muni a gurin a Niger State sannan maganar mutanen da ake kama ana biyan fansa kuɗi da yan barayin daji suke karɓa miliyoyi da yawa hukuma ba ta cewa komai so fara da maganar ya muka samu kanmu a cikin wannan hali
to gaskiya wannan maganan sai da wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka je kana nazari akan me ke faruwa akan maganar tsaro za ka zo ka ga hadda hakimi ko mai anguwa ko sarkin ƙauye yana da hannu a ciki
me yasa suke da hannaye a ciki?
Kudi ya shiga ciki.
Kudi ana ba su, ana ba su.
Wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake biya kudi. Shi yasa wannan abu bara adina da ba a bada kudin.
To amma gwamnati ta kawo ido ta sa mutane. Idan ka mutane yanzu mutane da kama na Kaduna nan kan jirgin kasar nan kwana 100 da wani abu sunan. Akwai yaran da aka kama a Niger State da yawuri a Kebbi State sun fi watanni suna can ma har yanzu.
Wannan maganan da ake yi ya kamata a ce an fitar da kuɗi.
Wa zai fitar da kuɗin ne? Gwamnati?
Gwamnati.
Ta ganin biyan mutane?
Tunda ba ta riga ka ganin na farko yar faya ya wani magana. Gandun dajin nan mu shiga mu ƙona ta ƙurmus.
Wai an san inda mutane suke ne, ya ce an san
sani ba
ne, ya ce an sani. Nan da haka yamuna da nan sani, nan da abin da cin su ba.
Gandun dajin na abin da ta kuma tafi yawa a Niger. Niger tana da ƙofofi guda shida na shiga ƙasar Niger.
Daga wasu jihohi?
Da jihohi, har da Benin Republic.
To?
Muna da boda da mu da Kotonu. Muna da boda da Zamfara. Muna da boda da Kebbi. Muna da boda da Kaduna. Muna da boda da Abuja. Muna da boda da Kwara. Muna da boda da Sokoto ma. To, wannan wuraren nan daji ta yi yawa. To, ya kamata a ce wannan dajin da suke nan. Daga nan za ka je
Benin Wari. Amma, an san inda mutanen nan suke.
An sani mana abinda gwamnati kafin ma wannan lokacin. Hanyar Benin Gwari fa an za ka sani yanzu shekara 24 an tabbatar mutanen nan suna
wa. Amma yan san inda suke, me yasa ba a tura ma'aikatan tsaro su je?
Ba su ba ma'aikatan.
Ba ma'aikatan.
Ba ma'aikatan. Ba ma'aikatan.
Ba Imran.
Ai ran ka shede wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne. Su 'yan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun maida shi yanzu abin ɗaukar kuɗin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu ana
ga yaki
muna war economy ne muna war economy
naira duk miliyan 100
abin da ke faruwa ai wannan shine tabarbarcewar da kuma rashin shugabanci da muke da shi in akwai shugabanci bai kamata a bari ba a ce wai za a rika biyan ransom zaka biya kuɗin fansa baka je ka kai ita gwamnati daman abin da ya kamata daman ai haƙƙi ne kanta idan an kama wani nata yau idan mutum makiyayi ne ba doctor ya fi ni sanin wannan idan mutum ya je kiwo mu da in muna kiwo aka bi mai gona ya kama ma akuyanka ko wani abu duk bugun ka sai dai ya duke ka wallahi sai ka anshi akuyarka zaka tafi ita amma zai zane ka shi yasa ba Fulatani za a kama za sanwo shi za ta yi wahala za ta yi dan banna a bi har alkali zai bi za a kai shi ko ina ya tsaya menene makiyayi kenan da amana da abin da yake kiyo amma sai aka juya ga shugabanci da shugabanci ya kamata ya zama kaman makiyayi sai aka kama nashi yanzu sai ya ce ba ruwan shi ƴan uwansa su je su biya kaga ka ba wani dama kenan yayi albushu ya fito shi yasa yanzu muke da mutane da yawa wa'anda wai suke zuwa su kai kuɗi
suke zuwa ka dauko maganar
ki yau inda aka yi dambe cikin malamai fa wai aka ce an kai kuɗin fansa amini aka yi dambe dan tukuicin da aka bada ciki kafin a raba kuɗi aka yi damben bala'i wajen raban kuɗin ka gane to shi yasa yanzu abu ya zama kasuwa ya zama kowa ne ma yake in ji an kama maka naka nima ka bani kuɗi in bi ta yanda zan je an so maka gwamnati ta wannan akwai dubara da ake yi cikin irin wannan wajen amsa kuɗin zaka iya bi ka dukkai magance wannan abubuwan tsaro ne wannan in Allah ya bamu iko a Katsina farkon wata 6 mutanen Katsina za su ji alamu a jikin su cewa lalle mun samu tsaro saboda za su ji shiru annaban ba za mu bari duk wanda aka kama dan Katsina in Allah ya damu
me zaka yi su ji
duk wanda aka kama mu za mu anso shi ko ba a cikin jihar Katsina bane ba gwamnatin jihar Katsina ita za ta anso shi mun san dubare mun san inda zamu samu kuɗin mun san abin da zamu bi mu ba haƙƙin mu na kuɗin al'umma da muka dauka muka
ba da
idan aka kashe mutum
kana ina zuwa da ka kama gane kiyo nan da mun tana cikin lissafin abin da ke so kiyo ne matsalar zancin kiyo ne duk yasa su masu wannan katan naga Halil Sadiq yana kada kai kana jin wannan matsalar kiyo ce ta sa mutane suka fuskata suka fara wannan abin da suke yi domin da an fara cewa Fulani ne amma yanzu kowa ma
shi bane ba shi bane abin da ya faru karyewar shari'a ne yanda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi yasa har mutane suka dauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu da suka fara kashe wasu wa'annan su ma fa mutane ne suka ga cewa lalle mutanen nan fa kuna kashe mu saboda in ɗana yana sata ko yana rashin ji ka zo ka kashe ni amma saboda ni ma ya addabe ni ban jin dadin shi ka zo ka kashe ni ka kone man gida ya gudu shi kuma to da ya ga irin wannan abu sai ya ce to ni ma bari tunda ba shari'a ba komai ni ma bari in zo in yi sata shanu da duk wani abu da zan in sai da in sawo makamai da shanu suka kare sai ya dauke fara kama mutane sai ya ce sai an biya kudi in an biya kudi sai ya je ya sawo makamai sannan ya fara ba wani abu bane ba
magana ba sai da wani abu ya fara ba sai da wani alai sai dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da Fulani da makiyaya da yawa kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo bane ya janyo wannan mutane suka fusata suka fara samun manyan bindigogi suna satar mutane suna neman fansa
to a gaishe ku malamai to sai kuma rana wato Allah ya kai mu mu zo mu ji shin kyalewa ko kuma juyo baya da aka yi Fulani ne ya kai su daukar makamai har suka shiga cikin wasu al'amuran da ba na kai ba ko me yasa wai ake cin wuya sosai wajen yakar aƙidar cin hanci da rashawa ne a Najeriya duk wannan suna cikin abubuwan da ke tafe a shiri na gaba muna godiya ga baƙin mu Muhammad Umar Bago na APC Haliru Jika na NNPP Umar Ado na SDP Jimilu Jino na PRP da kuma Sadiq Wali na PDP da suka taya mu zama a wannan shiri ne da kuma shi Nasiru Adamu Kaya wakilin mu na Abuja da ya taimaka wajen haɗa mana hancin su domin yin wannan zama da su a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya